Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 10 ga watan Nuwamba. A cikin shirin za a ji cewa yayin da zaben 2023 ke kara karatuwa, mutane a wasu sassan kasar suna cewa yanzu idan su ya bude domin sun gaji da alƙawarin da 'yan siyasa suke yi ba sa cikawa. Za ku ji ƙarin bayani. Za kuma a ji cewa dubban 'yan kasar Ghana ne ke yin ba haya a fili saboda rashin samun tsaftataccen banɗaki.
Saboda mutum zai je gidan ba haya, ya je iske dogon layi. In ya iske dogon layi kuma cikin shi ya dame shi, dole ya je waje ko cikin gota ya je yi.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafe da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sule Mumini Barma ke gabatarwa. Akwai mu da sharhin jaridin Ghana, amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Ministan tsaron Rasha jiya Laraba ya ce sojojin Rasha na janyewa daga muhimmin birnin nan na Kherson da ke kudancin Ukraine. Duk da yake jami'an gwamnatin Ukraine na nuna shakku kan cewa ana shirin yin wata cikakkiyar janyewa daga headquarter yanki ɗaya tilo da Rasha ta kama tun bayan da ta yi mamaya a watan Fabrairu. Duk da yake janyewa irin wannan na iya zama wani babban koma baya ga shugaba Vladimir Putin. Jiya Laraba, shugaba Joe Biden bai bayyana ko shin wannan zai sa Ukraine ta hau teburin tattaunawa da Rasha ba ko a'a. A halin da ake ciki kuma, jiya Laraba, Rasha ta ce za ta ɗau nauyin taron ɓangarori da dama da za a yi ranar 16 ga watan Nuwamba don tattaunawa kan halin da ake ciki a Afghanistan. Ana kyautata zaton wakilan musamman kan al'amuran Afghanistan na ƙasashen China, India, Pakistan, Kazakhstan, Iran, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan da Uzbekistan za su halarci taron, wanda ake ganinsa a matsayin matakin Rasha na tuntuɓar ɓangarori game da batun na Afghanistan. Tattaunawar da za a yi za ta fi raja'a ne kan siyasa, soji, tattalin arziki, zamantakewa da halin da ɗan adam ke ciki a Afghanistan. Har ila yau kuma da matakan da ake ɗaukawa na bai ɗaya don ƙarfafa tsaron yanki. Abinda mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje Maria Zakharova ta faɗa a wani taron manema labarai a birnin Moscow kenan, ba ta yi wani ƙarin bayani ba. Yayin da har yanzu aka rasa sanin jam'iyya mafi iko a majalisun dokokin tarayyar Amurka bayan zaɓukan rabin wa'adi, shugabannin ƙasashen Afirka da masu fashin baƙin harkokin siyasa nanan na sa ido kan alamomin da ke nuna irin tasirin da sakamakon ka yi ga nahiyar. 'Yan Afirka masu fashin baƙi na cewa su abin da suka fi damuwa a kai shi ne yadda wannan zaɓe mai cike da sarƙaƙiya zai shafi matsayin Amurka a duniya, musamman ma ƙasashen Afirka da suka samu koma baya ta fuskar demokaradiyya. Akwai kuma damuwa kan yadda Amurka ke tunkarar hauhawar farashin abubuwa a duniya. Hada-hadar kasuwannin hannayen jari ta jiya Laraba ta nuna cewa kasuwannin Afirka na sa ido kan yadda abin zai shafi takardar kuɗin dala. Ta fannin da ya shafi ɓangarorin jama'a kuma, al'ummomi a Amurka da Afirka sun yi ta shagugulan cin zaɓuka da Amurkawa 'yan asalin Afirka suka yi, suna kuma masu yin bankwana da wasu sanatoci biyu waɗanda suka nuna matuƙar sha'awa game da batutuwan nahiyar Afirka. Wato Sanata Jim Inhofe na Oklahoma da Sanata Rob Portman na Ohio. Ana kyautata zaton sakamakon wannan fafatawar fagen siyasa da aka yi ta neman iko a majalisun dokokin tarayyar Amurka zai yi tasiri kan irin lafazi ko ma salon yadda shugaba Joe Biden zai tunkari China cikin shekaru biyu masu zuwa. Masu fashin baƙi kan harkokin China da muryar Amurka ta yi hira da su sun ce da wuya salon yanzu na takura China ya sauya a majalisun dokokin tarayya masu cike da bambance-bambancen siyasa. To amma yadda jam'iyyar Democrat ta su Biden ta tabuka fiye da yadda aka zata, na iya bashi ƙarin sukuni.
Madalla, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniyar, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. yayin da zabe ke kara karatuwa a Najeriya. Mutane a wasu sassan kasar suna cewa yanzu idan su ya bude domin sun gaji da alƙawarin da 'yan siyasa ke yi ba sa cikawa. Wata al'umma a karamar hukumar Ungogo ta jihar Kano ta ce a duk lokacin da zabe ya zo, 'yan siyasa suna musu alƙawarin gyaran wata muhimmiyar hanya, amma da zarar sun ci zabe sai su manta da su. To kowane mataki al'ummar za ta ɗauka yanzu? Ga rahoton Baraka Bashir.
A duk lokacin da aka doshi kakar zabe, lokaci ne da 'yan siyasa kan shiga cikin al'ummominsu domin aiwatar da wani aiki da ka iya janyo soyayyar jama'a. Da zarar an gama buga gangar siyasa sai labari ya sauya. Al'ummar yankin Gayawa titin Badaru sun ce da sake a zabe mai zuwa ba za su zabi wanda ba zai cika musu alkawari ba. Wasu 'yan unguwar da suka ci gashin kuma sakamakon kara lalacewar titi a daminan bana sun bayyana mawuyacin hali da suka tsinci kansu a ciki.
Dan sai sai da su gosi mana ƙarya. Ni dinnan a je suna na dauko mace wallahi ba na yi rantsuwa wallahi na dauko mace da ciki kafin ki je aso titin nan ta haihu. Mun ce mu dauko mace da ciki zaka dauko mace da ciki a cikin adai zuwa. Za ce gwanni ka sauke ta tafi a ƙasa. Ya fi mata kwanciyar hankali.
Ba ma ana ruwa ba yanzu haka MT ma kana tafiya a kafa ko baka da abin hawa titin nan baka jin dadin tafiya da shi. Saboda haka muna roƙo a gwamnati su taimaka tunda wannan abun ya taho su duba duk wanda yake so ya amfani da ƙuri'anmu ya kamata ya zo ya duba mana titin namu.
Mu daga wannan shi ne na farko shi ne na ƙarshe daga mu iyayen mun gaji indai har 'yan siyasa ba za su zo su dube mu ba su mana abin da muke bukata to mu ma za mu zo da wani sabon tsari wanda ba za mu yaye da shi ba gaskiya.
Akan haka ne muka tuntubi hukumar Karma, hukuma ce da ke gyara tituna da suka lalace a jihar Kano, inda shugabannin hukumar suka ce kwamishina ne kadai ke da hurumin bayani. Mun tuntubi kwamishinan ma'aikatan ayyuka da gidaje ta wayar tarho, haƙar mu bata cimma ruwa ba. Mun taɓa alli da wani masani na ƙungiyar da ke jibintar al'amuran al'umma da fahimtar da su shiga harkar demokuraɗiyya. Shugabanta Abdulrazak Alƙali ya ce al'umma su shirya kada a sake shan su.
Zaka ga sai zaɓe ya gabato su fito da ayyukansu 'yan gajajjeru zance wanda ba su fiye kallon al'amuran da jama'a bukatunsu da suke yi ba suke so sai ka ga an zo ko a yi borehole ko kuma 'yan ƙananan ayyuka dai ko empowerment na a ce za a ba da abin taliya ga mata mashina ga matasa to wannan yanayi ne da jama'a ya kamata su shirya tsam wannan 'yan siyasa za su ƙara zuwa da bukatunsu. An riga an buga kugen zaɓe. Idan sun zo da bukatunsu jama'a ya kamata su kasance suna da tsararren bukatu wanda suke so jama'a 'yan siyasa su gudanar musu. Kamar batun ilimi ya za a inganta shi hanyoyi waɗanda suke da matukan muhimmanci kamar yadda ake ciki yanzu za ka ga magudanar ruwa da yawa sun toshe ana samun ambaliyar ruwa.
Abdulrazak ya ce tuni suka fara wayar da kan al'umma gabanin karatowar zabe domin su san 'yancin su. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
A gaida Baraka Bashir, yanzu kuma ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya.
Hanifa, Amurkawa mata 'yan asalin Somalia kalla 7 ne suka yi nasara a zabukan da aka yi ranar Talata na rabin wa'adi a Amurka bisa ga sakamakon da aka samu. Ilhan Umar, ba'amurkiya 'yar asalin Somalia da ta fuffuce a siyasa, ta sake cin kujerar Majalisar Wakilan Amurka ta wakiltar gunduma ta 5 a Minnesota. Wannan zai zama wa'adi na 3 ga Umar, wadda aka fara zaba a shekara ta 2018. A zaben matakin jiha a Minnesota, an zaɓi wata 'yar asalin Somalia Zainab Muhammad, sanatar majalisar dattawan jiha, inda ta zama ba'amurkiya 'yar asalin Afirka ta farko da ta ci zaben sanatar jiha ɗin. A halin da ake ciki kuma Hodan Hassan ta kare kujerarta a majalisar wakilan jiha. Sauran Amurkawa mata 'yan asalin Somalia da suka tsaya takara a Minnesota har suka yi nasara. Sun hada da Fatiya Firayarri wadda ta ci wata kujera a kwamitin gudanarwar makaranta. A jihar Maine kuwa, Dika Dalak wadda ta kafa tarihi bara a matsayin ba'amurkiya 'yar asalin Somalia ta farko da ta zama magajiyar garin wani birnin Amurka wato South Portland, yanzu ta samu cin kujerar majalisar dattawan jiha
Mana Abdi, wadda ta tsaya takarar kujerar wakiltar Livingston a majalisar Tamen ba tare da hamayya ba, za ta bi ta zuwa majalisar. Jiya Laraba, shugaban hukumar kula da harkokin nukiliya ta duniya ya ce Iran bata yi tayin wani abu sabo ba a ganawar da aka yi kwanan nan a Vienna game da shirinta na nukiliya. To amma ya kara da cewa za a ci gaba da tattaunawa cikin makonni masu zuwa. Ranar 2 ga watan Nuwamba, Iran ta yi shaidar cewa za ta tura wata tawaga zuwa Vienna don ta kokarta ta rage bambance-bambancen da ke tsakaninta da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa IAEA, wadda ke kokarin bibiyar shirin nukiliyar Iran. Iran na kokarin ganin an kawo ƙarshen binciken shirin nukiliyar ta da hukumar ta IAEA ke yi, wanda ke ɗaya daga cikin sharuɗan da ya kamata ta cika. Saboda a farfaɗo da yarjejeniyar da ta cimma a shekara ta 2015 da manyan ƙasashen duniya.
A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu tafi kasar Ghana, inda rahotanni ke cewa dubban 'yan kasar Ghana ke yin ba haya a fili saboda rashin samun tsaftataccen banɗaki. Hakan ne yasa babban bankin duniya tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kula da tsaftar muhalli ta kasar ta gina ɗakunan ba haya masu rahusa ga gidaje da ɗaiɗaikun mutane. Sai dai mutane da yawa ba sa iya biyan kuɗin da ake buƙata wajen gina musu banɗakin. Ga rahoton da Hamza Adam daga Kumasi ya aiko mana.
Malam Muhammadu Mai Kumashi na zuwa wurin mahaifiyarsa kowace safiya ya duba lafiyanta kafin ya tafi aiki. Mahaifiyar tasa, wadda ta kai kimanin shekaru 100 da haihuwa, ba ta iya tashi balle ta tattaki zuwa banɗaki. A don haka tana ba haya ne a cikin leda, daga nan a ɗauka a zuba a shara ko kuma lambatu.
A gaskiya lokacin da ba toilet a gida ko gun ɗakin mahaifiyata, wallahi ana wahala saboda bangida take yi a cikin abu har yara su ringa zubarwa.
Na gagajiyar shi ta yayi yawa. Ban yi tafiya, ina da lafiya ne da gwiwana. Ban yi hira da fashe bayan gidan jini.
Rahoton babban bankin duniya ya nuni da cewa kimanin gida ɗaya cikin bakwai ne ke da gidan ba haya a ƙasar Ghana, yayin da gwamnati ke hatsarin kimanin dalan Amurka miliyan 79 kowace shekara sakamakon ba haya a fili. Sai dai an fi ba haya a fili a masugunan da talakawa suka fi yawa.
Lamari na ba haya a waje abu ne mai damuwa sosai, saboda mutum zai je gidan ba haya ya je iske dogon layi. In ya iske dogon layi kuma cikin shi ya dame shi, dole ya je waje ko cikin gota ya je yi kashin. In ya yi ba hayan kuma cikin gotan ruwa ne da ke zuwa wani wuri ya zama ma wasu mutane wanda ya kamata su sha. In suka sha kuma yana bari mu samu ciwo kamar su dariya haka. A nan kasar Ghana kimanin yara 300,500 ke mutuwa saboda cutar dariya. Sai sa akwai damuwa sosai.
Babban bankin duniya ya haɗa kai da gwamnatin Ghana domin kawar da wannan matsala ta hanyar samar ma al'umman kasar, musamman marasa galihu, gidan ba haya da aka fara aiwatarwa a Kumasi. A nasarar gidaje 30,000 ne za su ci moriyar wannan shirin a Accra, babban birnin kasar.
Gwamnatin Ghana na faman ya hana abin da ake ce ma opindification, shine mutane na zuwa ba hayi waje fili kan sarari. Ya ce a san yanda za a yi a hana, shi gwamnati ya samu tallafi daga World Bank ya fara wanga project daga Accra, kamar yadda na riga na fadi ya ci shekara 8 kenan daga Accra. To inda aka ga ci gaban da project ya kawo, as per the 2021 population census, an ga opindification rate cikin Greater Accra region ya rage. Shi ya inform decision da kamar a kawo wanga project kuma greater Kumasi.
Wannan tsohuwa na daga cikin waɗanda suka ci moriyar wannan gidan bahaya.
Gidan ya mini daji domin na ta jiki ban gida ban wani wahala kuma.
Ana bukatar da mai son gidan bahaya a gidansa ya ba da kashi 30 cikin 100 na kuɗin da za a gina bankin duniya kuma ya ɗauki nauyin saura ɗawainiyar. Sai dai wannan ya zama kalubale babba saboda wasu ba su da wannan karfin aljihu.
Gaskiya dai muna bukata amma ba mu da wannan kashi 30, a don haka muke magana yanda za a yi mu samu tallafi a taimaka muna.
Hamza Adam daga Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu je ga shirin mu na gaba, mu shakata da wannan. Yanzu kuma bari in koma gefe guda domin Sulemu mini Barma ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa, nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulemu Muni Barma. A shirin da ya gabata mun sauka a makarantar firamare ta Makafi birni Garson dake da magaram a jamhuriyar Nijar, inda gwamman yaran da ke cikin halin makanta ke neman ilimin zamani. Makarantar mai shekaru 22 da kafuwa ta taka rawa sosai wajen shigar da masu bukata ta musamman a harkokin jama'a na yau da kullum. Sai dai kamar yadda za a ji a ci gaban hirar wakilar sashen Hausa Tamar Abari da daraktan makarantar ta birni Garson Malam Ibrahim Mustafa Titi, matsaloli na kokarin da baibaye sha'anin karatu, saboda haka ya buƙaci hukumomi su taimaka.
Kamar yadda mai girma shugaba Alhaji Bazoum ya ɗauko ƙudurin yin gina gidan kwanaki a bala na 'yan makaranta sabto 'yan mata, muke so Allah ya sa a cikin wannan ƙoƙari na shi ya tuno da mu amin aikin kwana na yara.
Ka san wani ya ce makaho ya zai yi lakwal ko kuma kaza-kaza, kamar su uwayen yaran menene kiranka a gare su?
Yau a duniyarmu nan gaba ɗaya muna da jama'a masu dama wanda suke da na ƙasa, yau Allah musu ɗaukaka sun zama manyan ma'aikata. Bai yi ba a ce a yaro dan yana da na ƙasa da gani ba zai yi ba karatu. Shi ne mako zai fi dace yin karatu, saboda bai da lokacin wani kalle-kalle da wani wasanni na wahi da banza. Tsaya zai yi kuma abin nan ya amfane shi. A yanzu wannan lokacin wannan da kuke gani daga yinta a shekara 2000 da na gaya muke zawa yau, ta samu malaman makaranta, yaran da aka hore su anan sun zama malaman makaranta. Kenan kun gani muna kira ga uwan yara su jajirce wajen ba yaransu haƙƙin da ya dace gare su, su kawo su su yi karatu, su samu ilimi. Dan zai amfane su ba nan duniya ba har lahira, kuma zai amfani al'ummar ƙasar su.
Yanzu nan primary ne muke ciki, nan ajin da muke ciki na primary ne ko? To kuma daga nan kamar yaran suna ci gaba su je gaba ko kuwa?
Kamar yadda na ga muku nan ce ai lokacin nan ta hori yaran da sun zama malaman makaranta, daga nan suna zuwa secondary. wasu sun kare daga secondary suna wuce har university amma ne a yanzu a wannan zancen ne nake muke wala kwalifin ta samu yaron da ya samu master degree a communication ta samu shi na wanda yanzu assistant ne kuma marasa gani kenan suna ci gaba su wuce daga college su je lycée har zuwa jami'a sannan a sannu irin matsalolin da a farko aka samu a yanzu gaskiya an ga haske ana samun ci gaba dangance da ganin irin tallahin da gwamnati take kaiwa da irin jankunan da ake wa uwaye ana gwadawa kuma duniya irin yadda yake da muhimmanci shi ma mai na ƙasa a bashi yanci shi ya je yayi karatu muna samun maker suna ci gaba
to wani abu lura a game da tafiyar wannan makaranta shine halin da malamai kansu ke ciki domin baya ga karancin kayan aiki waɗannan malamai yana fatan ganin an kullo da hanyoyin basu horo ta yadda za su sami kwarewar da ke daidai da ci gaban da zamani ya zo da shi.
Sunana Madam Ado Fatima, ana ce min Gambo. Makarantar suwan yara masu nakasassu wanda ba sa gani, ni ce madankinsu. Ni ma ba na gani. Kun san yaro mai nakasa daya, kambacin yaro goma ne mai ito. Kenan horon da zake ba yaro ɗaya mai nakasa, kambacin yaro goma ne mai ito. Tunda shi aikin shi ba karamin aiki bane ba kin gane ko kuma shi wannan yaran da kike ganin sa anan kin kowanne da irin da kasa tashi to a class kin ne ina da su waje yaran sun kai wajen su 26 wanda shi kuma mu kukan namu da zamu kai ga wajen gwamnati mu ma muna son horo mu da kanmu madannin
malaman makaranta
mu ma muna son horo tunda akwai sabon rubutun mu na bright da aka huddo kenan mu ba mu da formation biskashi kuma yanzu an yame yaro karami na sefe sai buga miki ordinateur yaro na kasance mu ma madamin da muke nan zamne wallahi ba mu san ba mu yanda zamu mu buga ordinateur ba mu iya shi a cikin Niger kin cikin garuruka daga Nyamai sai Zandar ita ce ta biyu game ga yara kun gane ko to shine kenan muna kai ku kama ga gwamnati ruga masu hannu mai shuni su mu ma mu shannu mu ma muna san inda za a tallaba mu inda za mu samu mu ma horan ina computer da na kuma yaran namu su ma a koya musu mu ma a koya muna muna san wannan kin formation da yawa muna son mu ma a koya mu inda yami su suke da wannan kin samu opportunity mu ma muna son mu ƙara samu opportunity nan ba dan mun rena ba abin da gwamnati ya mu
to ma sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin daraktan makarantar firamare ta Makafi da ke da magaram a jamhuriyar Nijar Ibrahim Mustapha Titi da malama Fatima Ado Gambo da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ni Sulaiman Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
A gaida Sulaiman yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Da babban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic da mu soma sharhin jaridun na yau
kuma babban labarin ta shine gwamnati na kai karan malaman koyarwa zuwa ga commission din kadar godan gani da nadin da aka yi wa in kansa a matsayin babban director GES wato ma'aikatar ilimi na kasar nan jaridar ta ce gwamnati na kai karan malaman koyarwa da ke yajin aiki zuwa ga commission din kalago na kasa game da matsayin su akan nadin da aka yi wa babban darakta na riko na ma'aikatar ilimin kasar nan ma'aikatar dangantaka ayyuka da kadago yacce ta kai karar kungiyoyin zuwa ga ainihin commission na bukatar ayi tsakani game da yajin aikin da kungiyoyin malaman karantarwan ke ci gaba da yi ita kuwa jaridar da Herald wannan labarin tarwaito kanofori aka ya fada wa mambobin majalisa cewar ba zai bar matsayin aikin din nasa ba yana mai huruta irin darajoji da Allah ya yi masa jaridar ta ce ministar kudi ya fada wa mambobin majalisa da ke kururuwan a sauki ministan kudi daga matsayinsa ya fada musu cewar ko kadan ba zai sauka ba shine wanda ya dace ya fanshi kasan nan daga wato tsunduma da ta yi a cikin mummunar hali na tattalin arziki zuwa matsayi da ya dace lakuzan sai ya bayyana a fili cewar Kanofurata na da tabbaci cewar shugaba Nana Akufo-Addo ba zai sallame shi ba ya bisa la'akari da irin bukatar da yayi a bashi daman yayi cigaba da tattaunawa da asusun ta'amali da kudaden duniya sannan ya gabatar da jawabin kasafin kudin shekara ta 2023 a majalisar dokoki kan iya cika wannan shawara na sauke ministan kudin gaskiya game da ikirarin Bawumia a wurin bukin hagbacecu cewar gwamnati ta samu nasarori 45 a layin mulkinta jaridar The Daily Dispatch ta rubuta wannan labarin jaridar ta ce a wurin bukin shekara ta 2022 na hagbacecu da aka yi a ranar Asabar 5 ga watan Nuwamba shekara ta 2022 mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia ya yi magana game da halin da ake ciki na tattalin arzikin kasa da irin kalubale da kasar Ghana ga sauran kasashe ke fuskanta ya bayyana cewa hakika babu tantama cewar ana fuskantar tsadan kaya da wahalhalu iri a nan kasar Hamma da sauran kasashen duniya abin da ya tabbata shine duniya na fuskantar matsala na tattalin arziki wannan matsala ya faru ne daga matsalan tsadar kaya da makamashi da abinci wannan yayi dalilin tsada da ya shafi duk duniya ba a bar Ghana ba tsakanin shekara 2019 da 2022 lamarin tsada a kasar Ghana ya linka su 5 lamarin tsada a Togo ya linka su 6 lamarin tsada ya linka a kasar Senegal su 11 lamarin tsadar kaya ya linka a kasar Cote d'Ivoire su 7 haka ma a kasar Ingila ya linka su 8 inji Bawumia da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau Radwana La Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
Ministan tsaron Rasha jiya Laraba ya ce sojojin Rasha na janyewa daga muhimmin birnin na Kherson da ke kudancin Ukraine duk da yake jami'an gwamnatin Ukraine na nuna shakku kan cewa ana shirin yin wata cikakkiyar janyewa daga headquarters yanki ɗaya tilo da Rasha ta kama tun bayan da ta yi mamaya a watan Fabrairu duk da yake janyewa irin wannan na iya zama wani babban koma baya ga shugaba Vladimir Putin jiya Laraba shugaba Joe Biden bai bayyana ko shin wannan zai sa Ukraine ta hau teburin tattaunawa da Rasha ba ko a'a a halin da ake ciki kuma jiya Laraba Rasha ta ce za ta dau nauyin taron bangarori da dama da za a yi ranar 16 ga watan Nuwamba don tattaunawa kan halin da ake ciki a Afghanistan ana kyautata zaton wakilan musamman kan al'amuran Afghanistan na kasashen China, India, Pakistan, Kazakhstan, Iran, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan da Uzbekistan za su halarci taron wanda ake ganinsa a matsayin matakin Rasha na tuntubar bangarori game da batun na Afghanistan. Yayin da har yanzu aka rasa sanin jam'iyya mafi iko a majalisun dokokin tarayyar Amurka bayan zabukan rabin wa'adi Shugabannin kasashen Afirka da masu fashin bakin harkokin siyasa nanan na sa ido kan alamomin da ke nuna irin tasirin da sakamakon kayi ga nahiyar. Yan Afirka masu fashin baki na cewa su abinda suka fi damuwa akai shine yadda wannan zabe mai cike da sarkakiya zai shafi matsayin Amurka a duniya musamman ma kasashen Afirka da suka samu koma baya ta fuskar demokaradiyya. Akwai kuma damuwa kan yadda Amurka ke tunkarar hauhawar farashin abubuwa a duniya. Hada-hadar kasuwannin hannayen jari ta jiya Laraba ta nuna cewa kasuwannin Afirka na sa ido kan yadda abin zai shafi takardar kudin dala. Ta fannin da ya shafi bangarorin jama'a kuma, al'ummomi a Amurka da Afirka sun yi ta shagugulan cin zabuka da Amurkawa 'yan asalin Afirka suka yi.
To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya taya ni gabatarwa sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku a wuni lafiya fi salama